أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yaboda guri ya tabbata ga Allah madaukaki da cikin ni'imarsa da kullum muke gode masa ya hada mu a wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na Laraba 7 ga watan Ramadan shekara ta 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 29 ga watan uku a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. A ci gaba da bin da kuma kokarin karanta abinda Allah ya yassare dangane da bayanai da sharhi na ma'anonin aya ta 58 zuwa ta 59 a suratul Nisa. Jiya abinda muke karantawa dangane da faɗin Allah maɗaukaki, inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adli. Shin wannan aya da abubuwan da suke da alaƙa da ita mun yi magana akan abubuwa da yawa, musamman ɓangarorin amana da kuma abin da ya shafi adalci. Maganar adalci ne muka fara, kuma yau za mu dora a kai insha Allah. Abu ɗaya da na san na yi ishara a kansa amma ba mu kammala magana a kansa ba, cikin nau'o'in amana akwai amana da take da alaƙa da al-aqwal, ma'ana amanar da aka ba mutum ta zance. Mun ɗan yi ishara da zuwa da kuma tambayi a kan muhimmancin menetawar fa'idar ta ita ce nuna mana abin da ke cikin yaɗa sirrin juna na sharri. Haƙiƙa mutum ya amince maka da wani sirri naka, ko da ba wai don kwaɗayin ka je ka yaɗa shi a majalisa ba, haka kawai ka bai wa wani labari, ya kamata ka ga girman abin, lalle wannan yana cikin cin amana. Wani lokaci mai magana da yakan sarraha ya ce wannan maganar amana ce, kar a biya kowa. Wani lokaci kuma yana ganin baya bukatar ya faɗi haka, ya yi ba wa hankalinka, ya dogara da cewa ba ka da magana. To ya kamata mutum ya kiyaye ko an faɗa ko ba a faɗa ba, muddin wannan abu sirri ne na wannan mutum, to in ba shaida aka neme ka ba, ba dalilin da zai sa ka ba da labari. Kun ga dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa, kun san kissar annabi sallallahu alaihi wasallam da aurensa, da sayyidina abubakar ya ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da niyyar aure dangane da Hafsa ƴar Umar, da aka neme shi ya neme ta sai nuna baya bukata har ran Umar ya ɓaci. Ashe dalili shi ne sai sayyidina Abubakar yana da ilimin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya ambata dangane da to, amma saboda baya son ifsha'in sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru wanda wannan abun har zai sa Umar ya fara fassare, amma Allah ya sa ba a yi hakan ba, saboda ita magana kamar yadda Bahaushe ke cewa idan baka faɗe ta ba kai ne kake da ita, haka ne, yau kana da damar ka fasa, akwai abubuwa tsewa da ka sani akan wani zai ta kallansa da shi, amma tunda duk duniya ba wanda ya sani sai kai, sai ka zama duk ba sa kallansa da wannan abin sai kai kadai. Ko to taimakon kanka ne da taimakon hankalinka da taimakon shi da mutuncinsa, ka rike magana nan har abada kada kowa ji, kada ka ɗauka wani abu ne na wajibi cewa in ka zo mutuwa za ka yi wasiya, to dama akwai wani sirri da na ajiye dangane da wani, bari in gaya ma kai ma ka ci gaba, ai ba handin oba ake da sirrin mutane ba, ko ba haka bane, ba daidai bane, duk abin da abqahu Allah ta'ala sirran yahfazu Allah tabaraka wa ta'ala bihi irda akhik fahfazhu fahawil an tubqiyahu sirran maktuman, duk abin da Allah maɗaukaki ya so ya zauna ya wanzu a matsayin sirri dangane da ɗan uwanka, wanda a cikinsa akwai kiyaye mutuncin ɗan uwan nan, to da Allah kai ma ka yi ƙoƙari ka kiyaye mutuncin ɗan uwan nan naka, kar ka gaya wa kowa, ka daina jin zugi da raɗaɗi da nuntsini cewa sai ka gaya ma wani labarin sirrin ɗan uwanka, ka bar shi tunda ba a sani ba, ya wuce. Wani abin saninsa cutarwa ce, akwai wani ilimin da zai sanya cutarwa da rashin lafiya ga wani in ya ji shi, akwai wani mutumin da ake ganinsa da daraja da mutunci, in ka ba da labari a kansa dangane da wani abu sai mutuncin ya zube, to tunda ba za ka cutu da zubar mutuncin nasa ba, ka bar shi don Allah ka tsare, babu abin da zai same ka in baka faɗa ba, kuma da Allah ka samu lada akan wannan, za ka da Allah mu duka kiyayewa junanmu sirri, sawa'u an nemi cewa wannan amana ce ko ba a nema ba. Daga cikin abin da zai karfafi wannan magana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kada ɗayanku ya je ya yi abin da zai yi dangane da iyalinsa cikin dare ba wanda ya sani, shi an yi fubiya, sannan ya zo da safe yana hira a majalisar sai ce jiya kaza da kaza da kaza dangane da iyalinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan misali saboda ya zama misali ne akan kowane abu, sai ba da misali da abin da dan adam yake kyama da kansa, da wahala ka samu mutum mai hankali yana ko yawa, da wahala mutum mai hankali ya zo ya zauna yana ba da labarin abin da ya shafi iyalinsa tsakaninsa da shi da ita, musamman abin da ya shafi kwanciyar aure, cin yanzu yana ba abokai labari ka iya ba, ina jin ina nufin za ka iya ji ana ba da labarin rikici da ya faru, an saba an yi kaza an yi kaza, ya ba ta haƙuri ta ba shi haƙuri, abin ya wuce ko, amma wancan abin da mutum ya zo ya ba da labarinsa gaskiya ba ne tsantsan mutum ne ke wani ko a cikin masu hankali, to shi ba shi a ciki, to sai Allah sana ya ba da misali da wannan dan ka ga girman abu cewa ba daidai ba ne ku yi abunku sannan mutum yara su zo su sani me yasa ko faɗa tsakanin miji da mata su yi abinsu a ɗaki in suna da yara, kada su bari ‘ya’yansu su san cewa yau an saba, su yi abinsu can a ɓoye, me aka yi to yanzu idan mutum mai duka ne da zagi da ɗaga sauti aka ga duk ‘ya’yansu suna jin abin da yake gaya wa mahaifiyarsu, to kuma babu abin da ke lalata tarbiyyar mutum irin ya ji irin sirrin da ke tsakanin uwa da uba, musamman na wannan abin da zai zurda mutunci, yaro in yana da wayo ya riski irin wannan to baya fita daga kwakwalwarsa, kuma duk lokacin da abu ya zo kansa sai ka ga shi ma wannan abin sai ya zo ya tuno, sannan sai zama cewa ashe an ba shi tarbiyya mummuna tun yana karami, za ka a kiyaye maganar sirri ne a daure da Allah a riƙa kiyaye ta, shi ilimi ba kowanne ilimi ne in an san shi ake faɗarsa ba, ku ga dai ilimi na addini ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin da ke nuna halaccin ana iya ɓoye ilimi domin maslaha ko ni shekara sai ni wannan maganar al-Imam al-Bukhari har babi ya buɗe ya kawo hadisai ƙarƙashin wannan babi cewa ya halatta kitmanul ilmi lil maslahati ko lil maslahati, a ɓoye ilimi ba wai ana nufin mutlaqan kowane ilimi ba, amma akwai wani abin da in ka faɗe shi zai tada hankali, akwai wani abu in ka faɗe shi zai sa a je a yi zanga-zanga, akwai wani abu in ka faɗe shi zai je a kashe wani, akwai wani abin da in ka faɗe shi mutuncin mahaifinka da mutuncin ɗan unguwarku da sauransu zai zube, to sai ka shiru ka kyale shi ba tilas ne sai an ji ba, kar ka ce wa ai amana ce sai na sauke nauyi, wa ya ɗora maka nauyin da sai ka sauke shi, ba a ɗora maka ba, mutum yana sauke abin da aka ɗora masa, to wannan abin da aka ɗora maka shi ne wannan ɗin kar ka sauke shi ne abin da aka ɗora maka, don haka an ɗora maka ka riƙe shi har ka mutu kar ka sauke, shi ne ka ɓoye sirrin ɗan uwanka, yana daga cikin darussa manya da suke da alaƙa da wannan aya da muke magana a kai, daga cikin har yanzu darussan akwai wajabcin mutum ya ba da shaida, ya shigo cikin wannan ada'in amana, daga cikin amanoni akwai shaida, an kafa shaida a kan cinikin wani gida kuma aka sa ka a ciki aka ba ka takarda ka sa hannu, to idan wani abu ya taso dangane da wannan ciniki da aka yi ko gida ko fili ko babur ko keke ko makamancinsa ko waya, ka shaida rana kaza da kaza da kaza tsakanin wani da wani an yi kaza wani shaida, to kada ka ce ba za ka je ka ba da shaidar ba in an bukata, domin rashin ba da ita zai sa haƙƙin wani ya tozarta ko haƙƙin wancan da ya shigar da kai a ciki wanda kila yanzu ba shi da rai, ko kuma haƙƙin wannan wanda aka sai abun a wurinsa kila shi ma yana da rai ko ba shi da rai, to kaga wannan rashin ba da shaidarka zai jawo mummunan abu, kuma daga cikin darussan musamman a wannan tunda aka ce inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, الأداء من يوانا ما جانبكم الأداء إنما يتم إذا تم الحفظ والرعاية شيء ميك أبو دبادة شيء بتكاسي ينا يواني إذا كاكي عليه inda ma baka kiyaye ba tunda aka baka ai kaga ba zaka iya bada abinda baka kiyaye shi ba to wannan malamai sai suka ce yana nuna mana idza kana hadha shay'ul mu'taman kalaman wa hadithan wa shahadatan yajib an tu'adda kama hukima wajibi ne a bada ita irin yadda aka kiyaye ma'ana in an baka in lafazi ne in zance ne to ka kiyaye shi yadda aka faɗe shi domin canza lafazi a cikin saƙon magana yana canza ma'ana daga ma'ana ɗaya ta koma ma'ana dubu zuwa miliyan ɗaya gwargwadon adadin mutanen da ka gaya musu ai kun san wannan ba ku ko ba ku gane wannan ba yawwa idan mutum aka ba shi labarin wata mas'ala idan ya rike ta da ka ma'ana ya rike ta kai da ma'ana to in ya dauki ya canza lafuzin ba yadda aka gaya masa ba to haka shi kuma in ya baiwa wani to wanda ya ji daga wurinsa waɗannan lafuzin nasa su zai kiyaye daga nan zai fahimto tasa ma'anar da zai fahimta to in ya tashi hikaya shi ma in da ma'ana ya rike ba da lafazi ba sai ka ga kafin a je a dawo zancen da yake na yabo ne sai iya dawowa a matsayin zancen zan haka ne ko ba haka ba ne a ko wani misali da suke bayarwa a masu hikima ta irin wannan wani video da aka yi ko filip na jini da ya dukkan kuma kun san shi wasu mutane wannan ya rada wa wannan wata ma'anar wani zance shi kuma ya biya wa na gabansa shi kuma ya biya wa na gabansa aka yi layi na? Kafin na gaba can da zai biya wa wanda zai announcing maganar aji sai ya faɗi wani abu daban da wanda na farko ya faɗa saboda ne transmission na information idan aka kuskure wajen ta'ammuli to dole za a kuskure wajen ada'i kamar ilimin hadisi ne yawwa ilimin hadisi akwai ta'ammul da kuma me ada'i ta'ammuli shine daukar lokacin da ka dauki ilimin lokacin da aka yi maka haddathana da zaka zo ka ce lokacin da zaka zo ka ce kai ma haddathana to wannan ada'i ne amma lokacin da aka baka labari to wannan lokacin shine ta'ammuli ka dauki abun ka kiyaye lafazin zaka duk abin da aka gaya maka in lafazi ne sosai ka tsaya ka kiyaye inda bukatar rubutu ka rubuta yadda in ka tashi gaya ma wani to zaka faɗi a gurin yadda aka gaya ma amma mu yanzu tsakanin da Allah ya muke a labarai idan mutum ya ji abu to sai ya juya shi ya markade ya yi assimilation ɗinsa a ƙwaƙwalwarsa ya juya shi ya yi sharhi ya yi ta'aliki ya yi hashiya ya cika shafin da ƙarin bayaninsa san sai kwashi waɗannan ƙarin bayanin gaba ɗaya sai ya baiwa na gaba da shi a ƙarshen magana wanda zai ji sam ba haka na farko ya faɗa haka ne to yana daga cikin rashin kiyaye amana mutum ya canza zancen mutum ba yadda aka gaya masa ba wannan in ta kama mutum zai bada shaidar kenan to ya bada ita da lafazinta da aka bashi kada ya canza lafazi domin in ya canza lafazi ma'ana za ta canza in ma'ana ta canza mazmuni zai canza musamman kuma a cikin abin da ya shafi qada'i da masail da na fiqhu a mu'amalat kamar da kuka sani a itibari bilma'ani ne ko yawwa da maqasid su ake kallo wajen yin hukunci ba lafazi saboda lafazi zai iya daukar ma'anoni amma in an same shi ya fi cika komai da komai to daga lokacin da ka canza lafazi to zaka iya canza ma'ana zaka ka kiyaye shi yasa kuka ga malaman hadisi duk mutumin da yake mai rauni wajen riƙe abin da ya ji, to sai su aje hadisin. Domin ko zai iya faɗin abin da ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, ya ce ya faɗa. Amma masu kunya sosai, masu riƙe abu, yadda aka gaya musu haka suka riƙe, to irinsu su ne waɗanda ake ɗaukar hadisansu. In a zamanin mu yanzu, duk ba za ka ɗauki hadisanmu ba, ba mu riƙe abu. Ko ba haka ba ne? Allah ya ƙara mana fahimta. Daga cikin abubuwan da za su taimaka, za mu fahimta har yanzu, wajibcin yin adalci. Wajibcin yin adalci. To shi ne ma dama muka zo kan sai za mu karanta daga cikin abin da malai ambata kafin mu dan taɓo wani abu da fa’ida in akwai lokaci da yake da alaƙa da iya maganar adalci. Na san dai adalci kowa a cikin ku ya san shi, ya san fa’idar. Malami yana cewa wal muradu bil adli alladhi amara Allah bil hukmi bihi. Abinda ake nufi da adalci wanda Allah ya umarni a yi hukunci da shi, huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulihi, shine abinda Allah ya shar'anta bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam. Nan abinda malam ke nufi ba iya maganar hadisai yake nufi, yana magana akan duk abinda Allah ya shar'anta saƙonsa ya zo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga duk abin da ke cikin Alƙur'ani ya shafi shi ne mafarko, shi ne aula biddukum, ma'ana nususin Alƙur'ani da kuma shari'o'i dai da Allah ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda aka dawwana a cikin hadisai malamai suka ruwaito daga sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min al-hududi, na iyakoki da aka sa na haddi, punishment da aka tsara, wanda yake za a yi masa kaza, wanda yake za a yi masa kaza, shi ake cewa menene? Hududi, jami'in haddi. Da kuma al-ahkam, da kuma hukunce-hukunce da za a yi su waɗanda aka gina su akan ijtihadin alƙali, wanda ya tawassalu ila al-haqqi bihi, da wannan ijtihadi din, to nan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da halal da haram da sauransu da abin da dai za a ijtihadi a cikinsa, duk wannan suna ciki. Sai ce wa hadha yastanzimu ma'rifata al-adli li yahkuma bihi, wannan yana tilasta lalle mutum mai hukunci ya san ma me ake cewa adalci din, me ake cewa adalci, wajibi mutum ya sani. Alƙali yana daga cikin babban abin da ake nema a wurinsa, maganar adalci. Za mu ishara zuwa ga wani insha Allah. Wa hadha yastanzimu ma'rifata al-adli li yahkuma bihi, domin ya hukunci da shi. Walamma kanat hadhihi awamira hasanatan adilatan, yayin da waɗannan umarni da Allah ya bayar a nan, umarni ne ma wato waɗanda suke masu kyau kuma sannan masu adalci. Qala, sai Allah ya ce, inna Allah ni'im ma ya'idukum bih, Allah ta'ala ka ma dalla da wannan abin da yake muku wa'azi da shi, ma'ana abin nan da Allah yake muku wa'azi da shi, ashe isdarul ahkami yusamma wa'azan wa yusamma maw'izatan, ko isdarul hukunci da bada labarin da Allah ya yi sunansa ne wa'azi. Wa'azi, tunatarwa, gargaɗi, faɗakarwa, duk yana cikin abin da ake kira wa'azi. To ma dalla da shi abu ne mai kyau, abu ne kuma na adalci, domin babu inda za ka samu abin da ba daidai ba a cikin shari'ar Allah. Duk wanda ya ce wani abu ko ba daidai ba, in ka duba nasa ka auna za ka ga babu buƙatar ma'awo, in dai ya saba wani Allah, to tabbace wancan ɗin shi ne wanda yake ba daidai ba. Haka ne ko ba haka ba? Babu buƙatar mazance. Duk wanda hukuncinsa ya saba wani Allah, to nasa ne ba daidai ba. Tabbace na Allah shi ne daidai har ƙiyama ta tashi, kuma babu canzawa.
كن يدكود المسألة وان عدو قولي هكا أبوبو ينفكي كا يتوى وان الوقت يزي يزوى أكاسا ينونام وكاسا وادبا سوكي وادلش انداتي واكما دبا انقال يوى amma kai shi yasa dole ka yadda ka sawa zuciyarka wannan hukuncin shine daidai ko ka iya yi a kotu ko baka iya yi a kotu ba kaga dai kana nan da imanin rashin iya yin abu za a tuhume ka ne da ka sayi an ce ka yi baka yi ba ko amma zuciyarka bata kayyata ba so ka tsaya a matsayin ko zuciyarka bata kareta din ba yafi da a ce ka tafi da cewa wannan bai dace ba ba ne wannan zamanin bane mu mun shiga zamanin da ba a buƙatar irin waɗannan dokokin wannan dokokin akwai ba barizin a cikin su turawa ba sa so don haka mu aje su a gefe mu dauko wanda zamu zauna lafiya da su to nan ka shiga matsala an gane wannan yawa shi yasa nake dana ta wannan to wajibi mutum ya san me ake nufi da wannan adalci din yadda zai wani yawa to sai Allah mai ce inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira yace wa hadha madkhul min Allah wannan yabo ne daga Allah madaukaki yi awamirihi wa nawahi Allah yana yabawa umarnin yana yabawa abubuwan da ya hana abin yabo ne Allah yana yabawa kansa Allah yana girmama kansa domin shi jin girman siffarsa ce mu ne aka hana mu yaba wa kanmu don tsarkakewa mu aka hana mu yi wani abu don gori ga wasu mu aka hana mu girmama kanmu mu ji girman kai Allah ya haramta wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da Allah baya so an fahimci wannan sai ce wa hadha madhkum min Allah li awamirihi wa nawahi li istimalihi ala masalihi darain domin waɗannan abubuwa da umarnin Allah da hannun da Allah ya akan wasu abubuwa kada a yi to sun kunshi maslahohi na duniya da lahira maslahar duniya da maslahar lahira tana cikin bin umarnin Allah da kuma nisantar abin da Allah ya hana in dai kana so ka samu maslaha me ma'anar maslaha mafita ke za na tambaye ku hausar ta ku da ni samun mai ne maslaha kowa an ka tambaye zai ce ya fahimta ya fi cancanta ya fi daidaito to ku haɗa su duk abin da kuka faɗa duk daidai ne ko da tsirar da cancantar ko da daidaitar amma wajen fassara amfani da alheri yawwa an gane yawwa duk abin da ke sa ake kiransa da turanci suna cewa common interest shi ne ake cewa maslaha duk abin da zai haifar da amfani ga al'umma da ke da duk abin da zai haifar da amfani gare ka kai shi ma maslahar ka ce yawwa amfaninka alherinka biyan buƙatarka duk shi ma ya shiga ciki in ka haɗo duk waɗannan kalmomin ka tattara su in ka cure su in za ka iya fidda one word daga duk abin da kuka faɗa ɗin nan ku fidda kalma ɗaya za ku ya to ita ce maslaha kun gane abin ko yawwa wani ya ɗauka an ce maslaha na nufin in rikici ya faru a zo a fidda maslaha an gane maslaha shine amfani alheri cimma buri tabbatar da abinda ake so a cimma na alheri da ma'anoni dai makamantan wannan da wanda kuka faɗa da wanda baku faɗa ba da wanda ke zuciyata ban faɗa ba da wanda ma baku faɗa ba in dai wannan ma'anar yake nuni zuwa gare ta sai ake to mene maslaha to idan aka bi umarnin Allah aka nisanci hanin da Allah ya hana a kowane lamari to za a samu alherin duniya za a samu alherin lahira to wannan ita ce maslaha za ka zauna lafiya a duniya Allah zai ma arziki Allah zai ɗauka kaka sannan kuma a lahira kashiga aljanna an samu me maslaha ta da addare ne to shi wannan shi ne sannan yace wa daf'i madarihima kun gani da aka kawo cijiyar kai ma ka gane me ake nufi da na farkon madar abin cutarwa haka kenan cijiyar abin amfani yawwa dan haka maslaha abun amfani abun alheri madar kuma shine me abun cutarwa to yana tun kude abun cutarwa duniya da lahira inde ka bi umarnin Allah zaka ga alheri kada ka shiga cikin sahu masu cewa wannan shari'a ta mun tsanani ba zan iya ba ka dauka yadda Allah yake a dauka ka tafi a haka inda ka kasa Allah ya san ka kasa an fahimci abu ya anna shari'aha domin wanda ya shar'anta waɗannan umarni da hannu as-sami'ul basir ne shine mai ji kuma mai gani yana jin komai na complain ɗinku yana jin komai na complain ɗin halittun da ku ba kwa jin magana su shi yana ji kukan da kwaɗi suke yi da kukan da kwari suke yi da kukan da duk wata halitta take yi Allah ya san da shi ya fahimci ma'anarsa ya san me suke so mu kuma iyalanmu muke bi yaya za a yi wanda yana jin kukan kowa yana jin naku in ya ce ku a tsakaninku ku yi kaza to ai kila ko dan maslahar ku tsakaninku da yadda kuke zama da waɗancan da ba kwa ji la'alla akwai wani alheri a nan ku ne ba ku sani haka ne ko ba haka ba don haka tunda Allah shi ne fi kowa sanin halitta yace kuma ga yadda dokarta yake so a bi to kowa ya rufe bakinsa ya bi dokar Allah in ya ce idan mutum ya yi zina a yi masa bulala in bai taɓa aure ba in ya taɓa aure a kashe shi sai wani ya zo ya ce za a yi zancen a ɗauke rai laifa laifa yana da ƙima yana da muhimmanci musamman wanda masu bautar ɗan adam na zamanin yanzu ko ba ku sani ba ku sani zamanin bautar ɗan adam da sunan demokuraɗiyya ɗan adam ya fi kowa daraja a cikinta ita demokuraɗiyya ɗin babu wani littafi da Allah ya saukar daga sama da yake da darajar ɗan adam a gun mai demokuraɗiyya ɗan adam shi ne farkon mai daraja shi ne ƙarshen mai daraja abinda yake so shi za a yi kowa a ba shi dama ya je abinda ya ga dama ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ya yaga littafin Allah ya ci mutuncin kowa sai a ce yana da ƴanci a rubuta a dokar ƙasa ma a ce an ba shi ƴanci to haka tsarin wannan sharrin na demokuraɗiyya yake a ba wa kowa ƴancin da ya fi duk abinda ya ga dama suna roƙon Allah ya tsare mu daga wannan abubuwa na sharrace-sharrace da za su yi ido tsalin shari'ar Allah su fata ta shari'ar Allah ita ce sama da shari'ar kowa da tunanin kowa insha Allah za mu zo mu yi magana akan wannan cikin ayoyi masu zuwa Allah ya sa mu dace magana ta yi mani ko ba ta yi mani ai magana haka take ko ba a saba faɗa ba ne galibi wasu sun ɗauka wanda demokrasi system ɗin zaɓen shi ne demokrasi zaɓe jefa ƙuri'a ba shi ba ne demokrasi zaɓe intikhab sunan hukuncinsa daban amma shi matsalar demokrasi as a system da aka gina shi a kan ra'ayin ɗan adam shi ne sama da komai ɗan adam ɗin shi ne biyan buƙatarsa ita ce sama da komai to anan ne matsala take in ɗan adam ya haɗu ya yi ittifaƙi ya ce daga yau baya so ya ji an karanta ƙur'ani in duk mutanen unguwar suka haɗu suka yi wannan dokar demokuraɗiyya sai ta ba su dama sai ce to ya jama'a an sa muku doka kada ku sake karanta ƙur'ani sa'a kuka yi ku musulmi ne a cikin wurin da ake musulunci kuke amma a wani wurin idan masu sa dokan nan suka ba su ce daga yau doka ce kar ai kaza to shikenan fa in kai ka saba wa doka wannan yana cikin sharrorin da suke cikin irin waɗannan mutane. Shi ɗan adam ɗin shi aka bai wa damar ya tuno abin da ya dace ya yi, ya cewa na Allah ba daidai ba ne. Kuma wallahi wannan ba ƙaramar matsala ba ce ga tauhidin musulmi, ba ƙaramar matsala ba ce ga imanin musulmi da alaƙarsa da Allah da yadda zai koma ga Allah, musamman a context ɗin abubuwan da za mu zo mu bi a ayoyin nan da za mu zo mu karanta. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu billahi أنه بآمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لا مكتبنا أكم ولأن المسائل إن شاء الله يا الله كتبين نتيجة بيك سوى لأن شارئهما السميع البصير شيء في الدموه البصير ألا ميزيني ألا ميجنيني السميع ميجيني البصير ميجنيني ينا جنون كومي kuma ganinsa ba shi da iyaka, kuma da jin da ganin siffofi ne waɗanda lam yasbiquhuma al-adam wala yalhaquhuma zawal, da ba babu su bane sannan aka same su tuntuni. Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, kuma da cikakkiyar kamala. Sam'i ne ba irin na halittarsa ba, Allah yana ji ba irin jin da halittarsa suke ba, halittarsa jinsu mahdudi ne, shi kuma babu abin da baya ji. Amin ka bazancan a nan ko? Daga cikin maslahar kwanan da mamu yi wancan ina ne, daga cikin maslahar da Allah ya sanya halittarmu ya sa iyaka ga abin da za mu iya ji. Abin da za mu iya ji yana da iyaka, inda komai za ka iya jinsa da ƙarfinsa, to da ba ka iya bacci ba. Kana sa kanka a filo, za ka ji abubuwan duk da ake a kowane gida, inda an ba da damar wannan haida an shiga uku. To amma a dabbobi, a kowane in ya kare kansa ƙasa haka, zai jiyo abin da ke wajen kilomita 10, zai jiyo. Wani ma sama da haka, wani ta hanyar ƙanshi zai ji. To kai ka ƙaddara inda a ce ƙanshinka irin na kura ne, irin na ƙuda, idan wani kilomita 100 aka ce sai su ji ƙanshin wani abu. To kai inda haka aka sa hancinka yana jiyowa abin aiki, ba za ka iya zama lafiya. Duk wani kowa a ariyar gidanku da unguwarku kullum yana hancinka. Don haka wannan taƙaitawar da aka sanyawa da jinka da ganinka aka sanya musu limit, wallahi ita ma ni'ima ce ba ƙarama ko ba ni'ima ba ce. To ka gode wa Allah akan duk abin da Allah ya yi. Haka shi Allah, kamar yadda muka faɗa, wallahi Allah ba a cin gyaransa. In ka kalli halittarka kawai, komai bi ƙadarin ya yi shi, ya yi shi da gwargwado da iyaka, gwargwadon iya abin da kake so kenan. To kai da ɗan ƙwaƙwalwar ma da aka sanya maka tana da limit, duk da tana da yawa in an kwatanta ta da abin da wata ƙwaƙwalwar take. To amma sai ka ga kai wai za ka zo kana wata tumbatsa, ka zai ka farfashe, ka zama professor, za ka ci gyaran Qur'ani, za ka ce abu kaza ba daidai ba, ka yi ilimi mai faɗi, an ce maka kaza, ka ce a ni wallahi abin nan na kasa yadda hankali na zai kama. Kana da matsala, ba wai wani nake nufi musamman ba. Haka wanda yake jahili shi ma bai karanta ba, shi kuma saboda jahilcin nasa shi ma bai fahimci addinin ba, a ce masa kaza shi ma ya ce bai yadda ba. Duk wanda ya jahilci wani abu dama ya fi gaba da shi, duk wanda ya jahilci wani abu ya fi gaba da shi. Allah kyauta, shi yasa muke son kowa ya san girman Allah. Alal aqalla ka bambance zancen Allah daban yake da zancen sarki ko gwamnan garinku. Zancen Allah sama yake da na kowa. In aka ce Allah, to magana ta ƙare. Kada ka bari ka fifita zancen wani akan zancen Allah. An gane wannan abu? Wannan abun zuciyarka ta ɗauke shi kullum, shine dama tauhidi. Muje yace annabi la takhfa alayhi khafiyatun, Allah shine wanda wani ɓoyayyen abu baya tsiya gare shi. In khafiyatun تخفى على الناس كو وهذه الخافيه لا تخفى على الله يوا وني ابو بويا زي بويا ده متاني اما ba zai buya ba Allah wallahi kowannan ya isa kaga girman Allah kowannan ya isa yanzu duk abin da ake fa a duniyar nan da zancen da muke yanzu ana irin sa a wani wuri irin a wannan lokacin ne a wata duniyar ana irin sa wani kuma yana can yana hayaniya wani yana zagin wani wani yana cin mutunci wani yana karanta qur'ani wani yana zikiri duk Allah yana jin kowa kuma a lokaci guda kuma yana fahimtar kowa abin da ya faɗa wannan ya ishe ka kaga girman Allah cewa ba za ka saba masa ba saboda kai ba haka kake ba ƴaƴanka a gida daga katanga ta tsare tsakanin ku suna san suna wani abu wallahi ba da za a yi kasu in ba ɗaya daga cikin su ne baka labari za ka sai ba kowa bane amma Allah komai yana ji babu wanda zai kuma gare shi kuma yana ganin komai da kowa komai yana gani kuma komai yana fahimtar sa duk wani yare na duniya shi halitta shi ba abin da za a faɗa a laye masa ba a yi masa wayo ba a cewa bari abu ta nan a kauce da ba zai gani ba ba a yi wa Allah wannan dole ne ka ji wannan abun ka fahimci girman Allah ta waɗannan abubuwan cewa kai Allah fa ya fi ƙarfinka to don haka in ya ce kaza to kaza ɗin nan ita ce gaskiya ka karɓa ka sallama ka miƙa wuya wa ya'lam kuma mutum ya san min masalihil ibadi ko in an ce Allah maɗauki yana sane daga maslahohin bayi ma la ya'lamun abinda su ba su sani ba shine abin da yake faɗa dangane da maslahar mu amfanin mu alherin mu abinda zai je zama mana alheri shi ya fi mu sani ko bai fi mu sani ya fi mu akwai abin da kai kake tsammanin alheri ne ashe ashe ba alheri bane sharri ne gare ka to shi kuma ya riga ya sani tintin za ka ce sai ce kada kai kaza domin in kai kaza akwai matsala kaza to inda ya faɗa ka fahimta inda bai faɗa ba ma in ya ce kada kai to ka tsaya akan kada kai saboda ya fi ka sanin me zai biyo baya in an yi an bin tona na abuwa yawa to kafin mu je sun ma amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi abin da ya shafi adalcin mu karasa magana a kansa saboda la'alla lokaci mu cike zancen da shi adalci menene adalci a sanya abu a bigiransa kishiyarsa shine ne zalunci zalunci shine a sanya abu ba a bigiransa ba kamar da akan fassara hikima hikima ita ce a sa abu inda ba za a ci gyara ba saboda zuzzurfan tunani da ƙwarewa da ɗaɗɗiya da ake da ita sai ka sa in an yi abu to ya zauna a mahallinsa ba gyara to haka adalci ka sanya abu a inda yake daidai inda ya dace to wannan sanannen abu ne musamman a babin hukunci da shugabanci babban abu ne da ake nema malam jalaluddin al-adawi al-shafi'i wanda ya rasu 590 daidai littafinsa mai suna al-manhajul masluk fi siyasatul muluk ya faɗi wata magana mai kyau da ta ban sha'awa na so mu ji ta tare da ku don fa'ida akan abin da ya shafi adalci yana cewa i'lam annal adla yace ka sani cewa shi adalci shine ashrafu awsafu al-malik wa al-muluk a cikin siffofi da ake siffanta mai shugabanci ko sarki ko mai mulki da su to babu wanda ya kai darajar a ce adali haka ne? Yanzu kowane fanni akwai abin da aka fi nema a gunsa haka ne? Ko da ana neman adalci to za ka ga kuma akwai wani abu ne da aka fi so a wurin a wurin injiniya ne aka fi so ƙwarewa ko littafi fahimtar abubuwa a wurin ta amurin jambe ku a wurin an gofan yana neman amarya zai ce kyau ko ba ka bane to haka kowane fanni in mutum yana neman abu akwai wani abu da ake nema to abun mai mulki ko mai yin shugabanci siffar da tafi kowace kyau a siffanta shi da ita shi ma ya fi san a faɗe ta dangane da shi ita ce adalci ba fa'ida zuwa ce shugabanku ne kyakkyawa ne ko shugabanka ya iya ado shugabanku ya iya kaza da kaza shi ma ba zai so a ce wannan din ita ake yawan faɗa gunsa ba a kansa ba sai ya ga kamar ana tuhumar almubazzaranci yake amma aka ce masa adali to sai ga yafi kowa jin daɗi haka ne ko ba haka ba to wannan a ɗabi'a ta ɗan adam haka abin wato yake shine abin da malamin ke nufi ashrafu awsafu almalik ko almuluk wa aqwam lidawlatihi kuma adalcin nan shi yafi tsayar da kuma dawwamar da shugabanci da mulki da gwamnati ta shi ne shugabanci me ake nufi da wannan aqwa miƙewa tsayuwa tabbatuwa daɗewa ƙarfafuwa da rashin girgizuwa idan mai mulki ya zama mai adalci ne to Allah yana zaunar da mulkinsa sai daɗe musamman dai in ba irin wannan milin na zamani yanzu nan da demokaradiyyar an san shekara hudu ba misali ba irin wannan bangaren daɗewar ba to koda wannan din ne in aka samu adalci to yana tsayuwa da ƙarfi kuma ana samun taimakon Allah wajen yadda za a gudanar da shi wahalhalin da wasu za su sha a kan shugabancin mutane in mutum ya adalci wala sai ga Allah ya sauƙaƙe masa shi sai baccinsa irin wahalar da suke sha mutum ƙarfe uku waye mutum ya kasa bacci wani ma har ta kai shi ga sai ya tsallan kuma wani abu wannan wahalar Allah yana sauƙaƙe wa mutum wala in yayi adalci daga ya sa tsarin nan sai ba zan kauce masa ba daga su masu nemansa su zo su ganki ma ƙarfe biyu na daren duk ƙila saboda ya saba wa tsarin ne za su to ya riga ya fitar cewa ba za a yi ba kawai ga abin da za a yi kuma kowa ya san shi akan haka shike nan zai tafi ya kwanta akwai wannan ko babu daga shi adalci mabuɗi ne da yake shimfiɗa wa mai shugabanci duk abin da yake so ya samu na natsuwa da kwanciyar hankali rashin sanin haka shi ke sa mutum ya tsammani dabarar ta ce za ta ba shi dama ya shugabanci wallahi dabarar mai shugabanci ba ita ce mai taimakon sa a matsayinsa dai na ɗan adam shi ne wannan ɗan adam inda mai shiga banɗaki ya fito to bai wuce hankalin kowa ba ƙwaƙwalwa duk irin ta ɗan adam aka ba shi daga babban abin da zai ci nasara shi ne ya bi abin da Allah yake so sai ka ga Allah ya ba shi i'ana sai ka ga Allah ya kawo masa makusanta na ƙwarai domin su makusanta in ba na ƙwarai ba ne suka ga ƙwarai yake so to za ga sun tafi sun bashi domin ba za su amfana ba sai ana yin abin da ba daidai ba in kuwa marasa kirki suka tafi su waye za su zo masu kirki za su ko kuma shi zai nemo su da kansa sai kaza yake so kaza yake so to sai ka ga Allah maɗauki ya taimaki mutum a kai kuma ya baccinsa har da munshari kamar da ake cewa sannan yake ya annahu yab'athu ala ta'ati kuma shi adalci yana sanya mutane su yi wa shugaba da'a haka ne idan shugaba yana adalci to kawai daga ya ce ya ku jama'a ina ba da umarnin mai kaza yanzu nan daga jama'a duk an fito saboda me an san yana da adalci bai yi zalunci ba wa yad'u ila al-ulfati kuma yana kiran yana jawowa a samu haɗin kai da san juna saboda me ba a fifita kaza ba ba a fifita kaza ba ba a fifita wani ba ba a fifita wani ba kowa an yi mu'amala da shi sawasiya daidai wa daida to sai kowa aka kira shi taho cikinan sai ya taho kuma kowa sai ya ji yana son ɗan uwansa wannan na san wannan wannan ma na san wannan saboda adalci haɗin kai yake jawo wabihi tasluhu al-amalu da adalci ayyuka suke jaruwa ba sa ɓaci in dai za a yi adalci to za ka ga abubuwa suna jagora watalmul amwalu dukiyoyi suna haɓaka da adalci in dai ana adalci to dukiya tana haɓaka ku ji wannan bawan Allah wannan kuma da gaske ne Allah subhanahu ta'ala ba ya ce in aka bi dokokinsa me zai faru zai saukar da arziki ashe kenan saukar da arziki yana da alaka da bin dokokinsa shine adalci watan ta'ishu ra'iyatu kuma waɗanda ake shugabanta za su fantama wani inda kun san dai fantamawa yawa inti'ashi shine jin daɗi da morewa yanzu abin da kuke faɗa yanzu ko a sha roman meye Allah kyauta wa takmulu al-maziyatu kuma abinda Allah ya bambanta dan adam da shi maziya da daukaka da daraja to sai kaga ta kammala ta karu ta cika Allah cika mana ni'imomin sa Allah ya ba mu shugabanni masu adalci wadanda Allah ya bai wa shugabanci muna roƙon Allah ya ba su damar yin adalci adalcin nan taimako ne gare su adalcin nan taimako ne ga al'umma kamar da muka ambata kwantar da hankali ne gare su kuma dadewa ne a gare su sai kaga sun dade shekara hudin sai ta zo kaga suna ganin ma ta makara sun dade suna jira kwana kadan suke zuwa a zo ma su sauka in mutum yayi abin da ya dace to sai ga abin da ya dace a cikin mutane duk da mun san waɗannan al'amura suna da wahala to amma duk da haka in mutum ya dage tunda dai shi yadda ya dora wa kansa eh da bai tsorata ba ko in ce da mutum ya tsorata da sai ce na bar muku abinku ba zan iya ba ni yanzu da shugabancin kunanan masallacin kawai aka bazance ba na so ba gari kawai ba ballantana local government ballantana jiha ko a ce kasa wallahi ba na so ba zan iya ba kuma ba na so ka zauna lafiyan nan ni a guna in son kai sunansa to na fi son kai na akan san ku ko ba ka bane ni a ce na zauna lafiya tsakanina da ubangiji ka je ka shiga aljanna ba hisabin kowa ba ya fi ba ko ina ga zo a ce ga naka haƙoƙin na gida da mata da me kuma a zo a taro maka na al'ummar da suke zaune suna jin tafsirin nan ballantana a ce duk garin nan ballantana a ce duk jihar nan ko a ce duk ƙasar nan baki ɗaya a ce kowa sai an tambaye ka a kansa ya akai kaza ya akai kaza ta inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha qala al-hasan الحسن البصري يناتشوا إن الله تعالى جمع الخير كله والشر كله في هذه الآية ويا الحسن البصري الله يتكتر يتكتر الهيري باكي انسو الشروري باكي انسو ليا أمبتا سؤالا معنا كون نيدي كيش يرتع أغانا يوا يلقون أمانا لنا ne aka faɗa inna allaha ya'muruku an tu'addu al-amanati ne wannan rukun amana ne alheri tozarta amana ne sharri ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-adl maganar ahliha shine subject din da yin adalci wajen wannan shi ma menene umarni ne daga Allah domin wanda za a bayar a tantance a fayyace shi din ya tantanta a baiwa duk wani yana da ciki kiciyar haka zalunci ne shi ma sannan wa idza hakamtum bayna nas an tahkumu bil adl shi kansa al hukm bil adl ko ka iya cewa da maganar amana da maganar adalci da kuma wancan abin da ya shafi fa'a na wulatin umuri da zamu zo kansu la'alla shi yake ishara zuwa gare su to amma dai ya hada alherai baki ɗayansu a wannan guri ya kuma hada sharri a wannan guri shi abin da ya shafi adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi magana akan falalar meyinsa me yasa ya ambaci daga cikin mutanen da za su shiga inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah wa aka fara faɗa إمام عادل. مثال بأتي إمام جميل الخلقة، إمام ظريف، إمام صاحب أموال، إمام قوي، إمام متجبر، دم بقى فدوان يوم. أما تأتي في إمام عادي كما بقى شيء إمام نيته سيبا كم قاني بقى شيء نيته شوقبا نيته سيب سبودني شوقبا نشي ده توسيب كأي باية تفيا شوقبا نشي ده توسيب كأي باية تفيا. أما عادل فيفا عادل فياك نشي ده توسيب da kuma tsayawa daidai a dawo da kowa kan hanya wanda ya murgude shi dawo mai bukatar a daidaita shi da bulala a sa bulala mai bukatar a raba shi da ransa saboda sauran al'umma su zauna lafiya duk adalci ya tsari shugaba ya raba shi da ransa shine a hada shi da hauni ya raba shi da ransa saboda sauran al'umma su zauna lafiya me yasa aka bada damar masu hiraba masu fashi da makami masu kidnapping masu ne masu dauke mutane su kashe masu fade su shiga gidan mutane su duk hukuncin su ne an yi qattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al-ard haka Allah yake daga in ka zo kana zancan tausayi da rahama amnesty a rubuta musu kowa ya laifi kawai zo a neman masa amnesty ba inda za a zauna lafiya shi wannan tsayawa da take kafar mai laifi a zare masa ido a ce ba a nan ba to nan yana tattare da harkar shugabanci ko kuma ita ce babbar matsalar da take cikin wannan harkar ta demokrasi tana cikin babbar matsalar da take cikin harkar mene shugabancin demokrasi saboda shi ne demokrasi babban abin da ya dame shi jama'a su zabe shi su so shi ya samu kuri'a in ya tsaya ya sa wata doka da wani tsari yana tsoron ba za a sake zaɓar sa ba shi kuma take zaɓar nan nasa ya fi zaman lafiyar al'umma din muhimmanci a gunsa amfanuwar da zai a duniyance ya fi masa muhimmanci a kan yadda al'umma za ta zauna lafiya ina laifin mutum idan laifin ya ce ka yi tam guda da aka yi da adalci da tsaye da doka da za a ga alherinsa ya fi da a yi tam biyu inda ana yin sama da biyun ma misali a ce kuma da ainihin wannan tsarin lakwalakwal ne duk dokoki babu su kowa yana tsoron doka shugaba duk abin da ya sai aje ai kaza sai kawai wani ya tafi kotu ya kai shi kara kuma sai a soke shi ke nan ba wani abu nake rifarin zuwa gare shi in particular ba ka'ida ce ta shugabanci dole akwai tausasawa akwai kuma me amma in kowa zai juya ka to babu zancen shugabanci kwata-kwata a duniya dole ne shugaba ya zama shi yasa ake son ya zama gwargwadon hali in akwai dama a'lamun nasi a'qalun nasi alal aqalla in bai zama haka ba to ya zama ya jawo a'lamun nasi da a'qalun nasi suna tare da shi ko ba haka ba su zama masu tunani irin nasa saboda maslahar shugabancin da maslahar da za a samu a zamantakewa ta mutane ita ce sama da komai akan abar komai ya taɓarɓare babu doka babu inda za ka je ka kai mai laifi yanzu a ce a ƙasa irin tamu ka ɗau mai laifi a kama ɓarawo ka kai shi gun ƴan sanda wai a ce maka sai ka biya kuɗin abincin da zai ci wannan abin sai kai mamaki ta ina irin wani abu za a samu yanzu ba zai iya tasawurin ba zai iya fahimtar wannan abun a ce zai faru a duniya yana da wahala sakwarkwacewar ta ɓaci za ka dole ne ka yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki al'umma da shugabanci mai kyau mai adalci mai ƙarfi da dokoki za su tabbata amma duk lokacin da mutum yake shugabanci ya zama tsoronka wai dawowa kan kujerar yana kallon shekara hudu ya yi ta biyi a yi ta daidaitawa da kowa saboda in ya zo sake zaɓensa saboda ba za a ce ya yi kaza ba wannan maganar muhimmancin ta tsakani da Allah bai kai muhimmancin a gyara rayuwar mutane ko ta wata guda bane. A gyara mutane wata guda, shekara biyu, shekara uku, shekara hudu, a ga alherai, a yi maka addu'ar alheri, ka tafi ya fi maka kai din a matsayinka na mutum zaman lafiya. Da a ce ka bar kowa masu wannan ya zagi wancan, wannan ya ci mutuncin wannan, ba dama a dau doka a wannan, kawai saboda ba a so a bata da wancan. Banda abin da ma yake da alaka da son zuciya iri-iri na abin da ya shafi wannan jam'iyya da wannan jam'iyya da kaza da kaza da kaza da kaza, shugabanci duk ba ruwarsa da wannan. Kana hawa shugaba to al'umma duk ta kasu da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba, wajibinka kai masa adalci. Wannan haka ka'ida take. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya taimake mu akan adalci. Malamai dangane da abin da ya shafi alƙali, saboda za mu tsallake wurin ne mu wuce ko lokacin yan na gaba ɗaya saura minti nawa ya babu ta bari mu faɗi yadda sauri, ba na son mu sake dawa kan wannan ɗin ne insha Allah ta'ala. Gobe sai mu tashi kan zancenmu na gaba. Daga cikin abin da malamai suke ambata wanda dubban mai alƙalanci da mai hukunci tsakanin mutane suna nan a cikin littattafai da yawa na siyasar shari'a da kuma adabul qadi, manya-manyan malamai da sun rubuce-rubuce a kai da yawa. Mutum ya koma zai fa'idanta da wannan. Daga cikin abin da nake so in fito da shi shi ne, idan har a waɗannan abubuwan zan ambaci guda shida, a nan ma ana buƙatar mutum ya yi adalci tun kafin a zo abin da ya shafi wato yin hukuncin shi kansa. Farko, alƙali ya yi adalci tsakanin masu saɓani da junansu tun farko wajen shigowarsu zuwa gare shi. Yayin da ya zauna, in a can ba ne ko a kotu, yayin da za a ce ina wane, shigowarsu to su shigo tare. Kada a kira ɗaya sannan kuma a kira ɗaya daban, su shigo tare. Wannan tun daga nan shi ma adalci. Haka nan ya daidaita su wajen mazauni inda za su zauna. Kada a bai wani kujerar da ta fi ta ɗayan ɗaukaka. Irin kujerar da wannan zai zauna, to irin ta za a bai wa ɗayan. Domin idan ɗayan ya ga alƙali ya bai wa ɗayan kujera mafi girma, me zai ji? Zai raunana. Zai rasa confidence a kan za a yi masa adalci ko ba za a yi masa ba. Shi kuma wannan zai ji wata ɗagawa ya nutsu cewa za a yi masa wani abu. Haka nan abin da ya shafi hatta kallo, kallo irin yadda ake cewa mutum wajen adalci tsakanin mata, kallon da za ka to hatta kallon da za ka yi, irin kallon da za ka yi wannan to shi za ka yi wannan, hatta a wannan ana neman ka yi adalci. Haka nan wajen lafazi, kar ka yi wannan tsawa da lafazi mai ɗaga sauti, wannan kuma kana lallaɓa masa saboda sai a ga cewa kana risina zuwa gare shi. To balantana a ce wai ga wani ya zo, ga wani ya zo, kuma alƙali zai gaishe shi, ya je ya durƙusa ya gaishe. Ai magana ta riga ta ɓaci. Alƙali ya durƙusa ya gaida wani kuma magana ta ɓaci. Allah kyauta. Haka nan wajen iltifati, waiwaye, ya waiga ya kalli wannan, to ya adalci irin yadda ya waiga ya kalli wannan, haka zai waiga ya kalli wannan. In ya waiga ya kalli wannan sau uku, wannan ma haka sau uku. Haka nan wajen fito da hujja, yadda zai yi irin tambayoyin da zai yana matso shi ya fito da laifi ko ya fito da hujjoji, ya faɗi me yasa aka yi kaza, to ya aka yi kaza, aka yi kaza, to irin hanyar da ya bi da wannan haka zai bi da wannan, saboda duka ya tabbatar da adalci. To in a wannan gurin ana neman mutum ya adalci, ina gazancen kai hukunci ba daidai ba ka bai wanda ba shi ne mai gaskiya ba ka ba shi gaskiya. Shi yasa musulunci babu addinin da ya kai shi adalci da kuma kira zuwa ga ayi abin da yake daidai. Muna roƙon Allah ya taimake mu aikata daidai. Allah ba mu ikon faɗin daidai da aikata daidai da kuma yin dukkan abin da yake shi ne adalci. Muna roƙon Allah ya sa albarka a shugabanninmu, Allah ya tsare su, Allah ya taimake su akan shugabancinsu, Allah kada ya basu da dabararsu, ya basu dukkan tunanin wato yadda za a yi su yi abin da yake shine daidai gwargwadon abin da dan adam zai iya yi wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.